بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودع بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna hudu ga watan uku watan Rabiul Awwal bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 447 wanda kuma ya dace da ina ganin yau 27 ne ko 27 ga watan 8 hijiran miladiya 2025 ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu mai albarka na Ihya'us Sunnati dake wannan unguwa ta Fantami a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya wannan kuma shine darasin mu na in ba manta ba dai sacin da ya wuce mun karanta aya ta 119 wanda muka ce zamu tashi akan ta wannan kuma wannan shine cikin wannan sura mai albarka suratul baqara darasin mu 31 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara akwai tambayoyi da yawa da suke hannu kila zan amsa ko guda ɗaya ko biyu a ciki mu shiga karatu mai tambaya na farko yana cewar shi ya rubuta abubuwa da yawa wasu kuma suna waya akwai tambayin da yayi ba ma fahimci ba me yake nufi yace menene hukuncin wando a musulunci to me hukuncin wando a musulunci dan Allah wannan tambayar tambaya har guda hudu in sai ka mana bayani in akwai wani hukuncin da ka sani kaga sai mu ji mu wa sai mu fadi namu amma ka ce menene hukuncin wando a musulunci kuma duk duniya kowa wando yake sawa ko ba haka ba to wannan dai ina ga shine amsar da zan bayar in akwai wani abu ne da ka ji ko ka gani ko ka karanta kaga sai ka rubuto sati mai zuwa sai mu tattauna akai insha Allah hukuncin hawan mace a caba ko a musulunci sai umme ka shugaba yan a caba ya mana bayani a wani ya tambayi Sheikh Abubakar Gero Argungum Allah ya jikai da rahama shi dan a caba ne ce mallan ya halatta na dau mace na kai ta coci yace akwai masallaci haram ne ka kai ta balle coci ina kana amsa tambayin sa guda biyu zan bar guda daya sai wani na tambaya dangane da sutura a cikin sallah a cewar mutun ne yana sallah kaman a daki duk da ya sanya sutura a gaban shi sai iyalin shi kila ko ta fito daga wanka ko wani abu ta fita gaban shi menene hukuncin wannan abu hukuncin shine babu komai sallan ka tayi domin matukar ko sutura a gaban mutun shikenan dama dalilin sa shikenan watakila abin da yasa akwai wadanda suke cewa idan kana sallah kaga al'auran wani sallan ka ta baci a kowannan maganar da ake yi to lalle da ba za ka yi sallah alai ga sakan titi ba kenan ko ba haka ba ko misali a turai ko surare ganin al'auran wani a sallah baya bata mutun sallah amma abun da bi shine ka kalli kasa kar ka kalli inda za ka kalli mutane saboda kiyaye ainihin sharrin shedan shi yasa su malami suke cewa ma in kana sallah din ka sa goshinka a idonka inda kake sa goshinka ba wai hadisi bane ba hadisin bai inganta ba amma ko maganar malamai akai amma cewa hadisi ne wannan bai inganta ba zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam dan ma malami su yi sabani in kana sallah ina zaka kalla wasu suka ce ka kalli inda kake sa goshinka wasu suka ce ka kalli al-qibla wasu malami suka ce kai abin da shi zai fi maka nutsuwa a cikin sallah akwai wanda idan yana sallah yana karatu in zai kalli kasa fata zai a karatu musamman limamai kama irin sallah mai jan karatu da yawa amma yana kallon gaban shi zai ga kaman qur'anin yake kalla to kaga wannan ba za ka ce dole ka kalli kasa ba kun fice wannan abin da kyau kowa da yanda dabi'ar sa take a sallah saboda haka kai abin da yake shi zai kawo maka nutsuwa a cikin sallah din at-tumanina yana daga cikin ainihin rukunin sallah wajibabun sallah kai afwa to saboda haka a sallar mutum tana nan sallar mutum ba ta baci ba tambaya ta karshe yanda ake hada sahu a sallah hada sahu a sallah shine ka fadu da ainihin abun nan din kafafu su hadu diga digai wannan shine abun da yake ya tabbata daga magabata tun daga sahabbai Allah kara musu yadda idan ana sallah kafadun su suna haduwa da juna sannan kuma kafofin su ma suna haduwa kafan wannan hadu da na wannan haka ake sahu ko babu wanda yake wuce wani akwai wanda sai a sahu ma yana da katon tumbi ainihin Annabi sa abin da yaddan na tumbin nashi kamar ya fito dan a nuna da muhimmancin ai zama ba wanda ya wuce wani ba dan ana nufin dole zai iya mai da cikin sa ba dan karfafa abin ne an fahimci labin da kyau amma in ka duba yanzu fa hada sahu a sallah kusan talakawa ne suke hada sahu a sallah ya zama na talakawa sunnar talakawa ce ka dubi duk sahun manyan mutane ba su hada sahu kuma ga manyan malami a gun suna kallo ba wanda zai magana sai dai baka ganin sallar su ko a social media ka kalla da an hasko sahun gaba kowa shi kadai ke tsayawa kun fahimci labin da kyau kowa shi kadai ke tsayawa kuma ga manyan malamai a gun ba wanda zai ce wannan rabul a gyara sahu ko excellency a gyara sahu wallahi tsoro ma suke kaga an samu matsala ai abin da yake wajibi ne a sallah a hada sahun nan wajibi ne ba wafa ganin dama bane ba amma ka zaka gansu kowa na tsaye shi kadai da darduwan sa ma an shi shin fada mishi Allah raba mu da son zuciya a takace da hada sahu a sallah wajibi ne ba bambanci tsakanin gwamna da masinja da mai kudi da talaka da malami da dalibi kowa in an shigo cikin masallacin a lokacin dukkanku matsayin ku daya dan duk a gaban Allah kuke ba wanda yafi wani a lokacin in an fito da aje ai wannan gadara ko jiniya a wajake ba cikin masallaci ba ba za ka shigo masallaci da jiniya ba amma kaga waɗansu ma ba musulmai ba sun shigo masallaci da takalmi suna buzure wasu escort ne na gwamna duk wannan wallahi ba daidai bane ba liman ba zai magana ba manyan malamai ba za su yi magana ba wasu din ma haka su ma za a yi sahun da su malamin na tsoron hada sahu da yalla bai kada ka tsaye mishi subsidy Allah sauwaje zamu tashi a kan aya ta 119 insha Allah cikin wannan sura mai albarka suratul baqara mai Allah ya ce
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
Ubangiji ce inna arsalnaka bil haqqi lalle mu mun aiko ka da gaskiya ya kai wannan annabi mai girma bashiran kana mai bushara da gidan aljanna kana yi mu'minai bushara da abin da za su samu ranar gobe kiyama wa naziran kana kuma mai gargadi da gidan wuta ga duk wanda ya kafirce wa Allah ko ga duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wataala wannan shine hikiman aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا يتي ولا تطيع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا كوننا النبي مي جرمه من ايكوكا شاهدا ومبشرا ونذيرا kana mai ainihin bada shaida akan dukkanin al'ummu gaba daya. Daranan gobe kiyama annabi zai bada shaida akan mu, mu ko za mu bada shaida akan sauran al'ummomi. Idan aka kira annabi Musa, Allah ya tambaye shi yake cewa na tura ka da sako, ka isar ya ce na isar. Waye shaidan kai ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne shaiduna. A ce ku dan me za ku bada shaida bayan ba ku yi zamani da Musa ba? Mu ce annabi mu ya ba mu labari annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun karanta kuma a cikin alqur'ani mai girma. Ko shi shahidan ne zai bada shaida akan mu, wa nadhiran aw bashiran wa nadhira, yana mai bushara kuma yana mai gargadi, wa da'iyan ila Allah, yana mai kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kira zuwa ga tauhidi kenan, kira a kadaita Allah. Sai Allah ya ce bi idnihi, yana wannan ne kuma da umarnin Ubangiji. Wa sirajan munira, annabi fitila ce mai haskawa. Fitila mai haskawa hissi da ma'anawi. In an ce hissi, shi ne abin da zaka taba ka ji, ko abin da zaka gani da ido, ko abin da zaka ji shi a kunnanka, ko abin da zaka ji shi a baki ko a harshenka, ko kai feeling din shi a jikinka kamar sanyi ko zafi, duk wannan hissi ne. An gane ko da abin da zaka ji a hancinka kamar abin da zaka shaka. To annabi ya zama sirajan munira, fitila mai haskaka wa ma'anawi da kuma na ma'ana. Shi fitila ne na ma'ana saboda ya haskaka mana hanyar zuwa aljanna, ko ba haka ba? Ya kira mu zuwa ga tauhidi, ya nuna mana illan shirka, ya nuna mana sunna, ya nuna mana illan bid'a sallallahu alaihi wasallam. Kaga zan fitila kenan wanda ke haskaka mana haske a cikin duhu. Saboda me? Li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa kana bil mu'minina rahima. Dama hikima aiko annabawa su fidda mutane ne daga cikin duhu na kafirci, duhu na zalunci, zuwa ga haske na tauhidi da imani da musulunci. To Allah sai kira shi da sirajan munira, sannan kuma shi a karan kanshi din mai haske ne. Bayan haske na imani da yazo da shi, ya zo da haske kuma wanda yafi kowa haske. Yasa ni daga cikin sahabbai yake cewa akwai randa muka hadu da annabi alaihi salatu wassalam da daddare, yace da na kalli annabi na kalli farin wata, sai na ga wallahi hasken annabi yafi hasken farin wata alaihi salatu wassalam. Sannan wasu daga cikin sahabbai suka bada labarin sun kawo annabi ziyara sallallahu alaihi wasallam, suka tattauna da shi har ainihin dare ainihin tsala can, suka ce za su koma ƙauyen su. Sun zo ne daga wajen Madina, annabi ce bari in raka ku sallallahu alaihi wasallam. Annabi da wanda yake faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yadanuhu fi ilmin wala karami, yafi kowane annabi kyawun halitta, yafi kowane annabi kyawun mu'amala. To wannan kyawun mu'amalan nashi yasa da ya raka su har zuwa bayan gari, suka shiga can cikin daji da aka je ainihin mararraba, inda za su rabu dan wannan zai kauye kaza, wannan zai kauye kaza. To kaga annabi ba zai raka su duka biyu a lokaci ɗaya ba, sai ya ce to ni a nan zan tsaya dan kare fifita wani akan wani alaihi salatu wassalam. To su suka bada labari dukan su biyu, suka ce hasken da ke tare da annabi she dinga haska mana hanya har muka je kauyen mu. Shi kuma ya riga ya koma. Wannan hadisi ne kuma ingantacce sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa zamo sirajan munira, yana mai haske kuma mai haskakawa, shi karan kanshi din fitila ne. Sai Allah ya ce ubashiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadalan kabira, kuma kai bushara ga ainihin mummunai suna da wadin falala mai girma ranar gobe kiyama, ita ce aljanna. To kaga duk waɗannan ayoyi suna ainihin karfafan fadin inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira. Sai Allah ya ce wala tusalu an ashabil jahim, ba za a tambaye ka baranan gobe kiyama dangane da yan wuta, wannan ba aikinka bane ba. Innama alaikal balahu wa alaina alhisab, aikinka shine kawai kai wa'azi, amma hisabi yana kan mu inji Allah subhanahu wataala. Haka duk wani mai wa'azi ba aikin shi bane casuwa na yan wuta, suwa na yan aljanna, ba wanda ya gaya mishi wannan aikin. Sai ce kaza shirka ne, kaza tauhidi ne, kaza bid'a ne, kaza sunna ne, kaza halal ne, kaza haramun ne, kaza zalunci ne, kaza adalci ne, kaza imani ne, kaza wannan abin da aka sashi kenan. Amma hukunci tsakanin bayi wannan a hannun Allah yake subhanahu wataala. Yasa ce wala tusalu, ba za a tambaye ka ba an ashabil jahim, dangane da ma'abota wuta, waɗanda suka shiga wuta ba laifinka bane ba, Allah ba zai kama ka da laifi ba. A wata kira'a wala tasalu an ashabil jahim, kar ka tambayi su wane ne yan wuta, wannan ma ba sa ka ba an gane ku ke sa kar ka zo kana bin diddigi su wane ne yan wuta su wane ne yan aljanna Allah ya hana manzon Allah wannan sallallahu alaihi wasallam shine qira'an wala tasalu an ashabil jahim hadisin da na karanto sacin da ya gabata Imam Ahmad dan Hanbal ya kawo shi a cikin Musnad haka Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin ingantaccen littafin shi ɗaya daga cikin manyan tabi'a tabi ne sa yace laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As na haɗu da Abdullah dan Amr dan As wanda shi wannan a cikin sahabbai na daga cikin masana ainihin at-Taurat da Injila har nake cewa kaman su Ahmad Didat na wannan zamani kamar da su Dr. Zakir Nayi to shi ma haka yake ko irin su Yusuf Mabera misali anan a cikin gida kenan Allah ya bashi ainihin kwarewa wajen karanta waɗannan littattafai to da wannan ne sai muke ainihin wani lokaci raddi ga wanda yace bai halatta karanta Bible wannan ba gaskiya bane ba a lokacin da kake so ka gamsar da mutum akan wani abu da yake na bata ka fa masa hujja da littafin shi haka da ko ba haka ba to idan baka bashi hujja da littafin shi ba zai gamsu ba yanzu kana so misali ka gamsar da Kirista cewa Annabi Isa ba dan Allah bane ba ba aya za ka kawo mishi ba dan bai yadda da ayar ba sai ka kawo quotation daga cikin Bible wanda ke tabbatar da Isa ba Allah bane ba dan Allah bane ba manzon Allah ne bawan Allah ne to da wannan zaka iya convincing din shi amma ka ce Allah ya ce kaza a Qur'ani to ai Qur'ani ba bai yadda da shi ba kaman kana muqabala da dan Qur'ani yun dan tasini dan qalaqatu dan Qur'ani zalla kar ka taba kawo mishi hujja da hadisi kana kawo masa hujja da abinda already dama ya ce ƙarya ne kun fahimci wannan abin da kyau ka fa masa hujja da Qur'anin da yake wai da shi ya imani da wannan zaka kure shi in ka bashi hujja da ayoyin Qur'ani sai ka bashi hujja da hankali al-hujja al-aqliyya kenan to shi yasa ya kasance a samu wadansu daga cikin musulmai sun kware a ainihin ilimin Bible sai zama suna mai da raddi ko martani ga duk wani kristan da ya taba musulunci ko kuma ya taba matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na haɗu da Abdullahi dan Amr dan As fa qultu lahu akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba ni labari dangane da siffar manzon Allah fit taurati a cikin at-taura tunda kai masarin at-taura ne mun karanta a Qur'ani siffofin annabi kala kala ya kuma abin yake cikin at-taura fa qala ajale ce na'am wallahi na rutse da Allah innahu la musuf fi taurati annabi an faɗi siffar shi a cikin at-taura an yi bayani filla daki daki bi sifatihi fil Qur'an da irin siffar shi na cikin Qur'ani sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya zo cikin at-taura ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira kaga yanda yake a cikin suratu al-ahzab ina fata an gane wa hirzan lil ummiyin ka zo kuma ka zamo kariya katanga ga waɗanda suke ummiyun ba sa rubutu ba sa karatu larabawa kenan wa anta abdi wa rasuli Allah ce kai bawana ne ko manzona ne sammaitukal mutawakkil na kira ka da suna al-mutawakkil yana cikin sunan da ake kira annabi da shi alaihi salatu wassalam al-mutawakkil to tun kafin ya zo duniya da shekaru daruruka a taura an kira shi da wannan sunan Allah ya ce sammaitukal mutawakkil la fadhl wala ghalib baka da kaushin zuciya baka da kaushin harshe kana da hakuri kuma kana da magana mai laushi hatta ga abokin adawanka wala sakhabu fil aswaqi baka shiga kasuwa kuma kana daga murya kana ihu duk inda kake magana kana magana ne cikin nutsuwa wala dafa'u bis sayyati sayyi'a annabi baya rama mummuna aka mishi mummuna duk wanda ya zalunci annabi to shi alkhairi yake mishi wanda ya bakanta masa shi sai ya faranta mishi wanda ya cuce shi kuma sai ya yafi yace walaki ya'fu wa yaghfir annabi yana yafiya yana gafartawa yana kauda kai wa mannun wala mannu wa safun wala atbu inji alfazazi mai kyautan da babu gori mai yafiyan da kuma baya ainihin zargi bayan ya yafi sai yace wala walan yaqbidahu Allahu hatta yuqima bihi almillata alawja Allah ba zai karbi rayuwar annabi ba alaihi salatu wassalam Allah ba zai karbi rayuwar shi ba har sai ya miƙar da mikakken ya miƙar da karkataccen addini da shi bi ma'ana annabi ba zai koma zuwa ga Allah ba Allah ya faɗa tun kafin a haife shi idan ya zo duniya to ba zai koma zuwa ga Allah ba sai ya zanto addinin da yake karkatacce an miƙar da shi bi an ya qulu la ilaha illallah ya kasance ana faɗin la ilaha illallah a gidan duniya fayaftahu bihi a'yunan umya, Allah zai bude idanun da suka makance da manzon Allah, wa adhanan summa, zai kuma bude kulluwan da suka kurunce, wa quluban gulfa, zai bude zukatan da sun riga sun rufe, duk da sababin aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan yana daga cikin siffar Annabi a cikin At-Taura da Allah ya bayani tun kafin a haife shi. Shi yasa shi Annabi Muhammad alaihi salatu wassalam babban abin da yazo da shi shine ya za a yi a shiga aljanna, ya za a yi kar a shiga wuta, babu sama da wannan. Yanda za a shiga aljanna shine a yi tauhidi, a guji shirka, a yi sunna, a guji bid'a, a aikata halal a ba haram, duk abin da yazo da shi gaba daya cikin wannan yake. Shi yasa malamai suka ce gaba ɗayan Qur'ani ababe guda biyu ne a cikin shi, tun daga Fatiha har Nasi, ko tun daga Baqara har Nasi, yadda ake fara karatun gida cewar al-ahkamu ne wal akhbar, abinda ke Qur'ani hukunci ne da labari. Wasu malamai sai akwai tauhidi, akwai hukunci, akwai labari. Ta ce tauhidi ma hukunci ne, hukunci ne da labari. Tauhidi hukunci ne, sallah hukunci ne, da azumi da zakka da hajji da halal da haram da kaza, duka wannan sunan su hukunci. Sannan kuma da labari, labarin Annabi Adam, Annabi Musa, Annabi Wali da Adawa da Samudawa, saboda me? Aji mai kyau a dauka, aji abinda suka aikata mara kyau a guje shi, dan kar abinda ya same su ya ainihin same mu. Wannan shine hikiman kawo tarihi cikin Al-Qur'ani mai girma, da kuma nuna cewa lalle Annabi wahayi ake mishi. Yana bada labarin shekaru dubbai ta ina ya san wannan labarin, alhali bai taba barin ainihin Makka ba, ya tafi neman ilimi. Lalle wannan abun wahayi ne sallallahu alaihi wasallam. Allah sai ya ce walan tarda anka yahud walan nasara, yahudawa da nasara ba za su taba yarda da kai ba, su amunta da kai, su gamsu da kai, hatta tattabi'a millatahum, har sai ka bi addinin su, har sai ka bi tafarkin su, har sai ka bi hanyar su. Malamai suka ce Allah ya ce walan tarda, an yi amfani da lafazin lan, wannan yana daga cikin lafuzza mafi karfi wajen kore abu. In aka kawo wallan, yana da karfin gaske a wurin korewa, wato saboda a cire maka ma tsammanin za su yarda da kai, sai sa aka kawo lan. In dai kai musulmi ne wanda ke kan tauhidi da sunna, har abada ba Yahude ba zai taba yarda da kai ba, har abada ba Nasare ba zai taba yarda da kai ba, har abada kuma wakilan su ma daga cikin musulmi ba za su yarda da kai ba. Ka suna da wakilai a cikin mu, kana sallah da shi wakilin Yahudawa ne, kana sallah da shi wakilin Nasara ne. To Allah ya ce hatta tattabi'a millatahum, har sai in ka bi millansu, tafarkin su ko addinin su. Aka ce hatta tattabi'a, anan ne malamai suke tattaunawa, malaman Basra da malaman Kufa. Ka san nahawu masaba guda biyu ake da shi, imma ko Kufa ko kuma Basra, sabanin masaban fiqihu. Malaman, wasu malamai suka ce me yasa aka ce tattabi'a, suka ce to hatta din na harafin menene, harafin nasaba ne. Da aka ce hatta tattabi'a, sai malaman Basra suka ce hatta ba harafin nasaba bane ba, tattabi'a sai ka ce mansubun ne bi an mudmaratan ba'da hatta, an masa nasaba ne da an, wanda an boye ta ne a bayan hatta. Suka ce su aurin su hatta harafi ne na jarra, me hujjan ku? Allah ce salamun hi hatta matla'il fajr. Amma malaman Kufa suka ce hatta harafin jarra ne, kuma harafin nasaba ne a lokaci guda. Suka ce a can yazo harafin jarra, haka irin nan ma hatta tattabi'a millatahum, ai hatta tattabi'a ya zama masubu ne bi hatta. Suka ce babu wani takadiri da zamu yi, sai sa Allah ce hatta yarji'a ilaina Musa, bai ce ba yarji'u ilaina Musa. A takaice dai wannan wasu ababai ne na nahawu. Allah ya ce hatta tattabi'a millatahum, har sai ka bi millansu. Aka ce me yasa yahudu millansu daban, nasara ma millansu daban, amma sai aka hada su a wuri guda. Aka ce har sai ka bi addinin su, kuma alhali ba addini iri da suke ba. Sai aka ce dalili shine Allah ya hada su, yace millatahum, bai ce ba hatta tattabi'a millatal yahud wa hatta tattabi'a millatal nasara, ko sai yace millatahum, alhali milla ne daban-daban. Sai aka ce abin ne tara su shine duk akan bata suke, tunda akan bata suke ga a musu hukunci guda ɗaya kawai dukkan su akan halaka suke saboda wancan yana kan bata ya karanta manzon Allah wannan ma na kan bata ya karanta manzon Allah ya karanta Qur'ani da musulunci to tunda akan bata suke hatta tattabi a millatahu to kalmar milla akwai wanda suke tawili su ai an ce sai an bi addinin su tace ai milla ba addini kawai take nufi ba yana daukan addini yana daukan tafarki yana daukan rayuwa yana daukan tsari yana daukan komai duk yana shiga cikin kalmar milla to shi ba yahude da banasare baya tunanin kana musulmi wa zaka yi ridda an gane ko yanda misali a ce ka koma addinin shi abin da ba su da tsammanin wannan abu ya za ai kana cikin addinin amma ya zanto ka fita ma baka sani ba kun kwance na abin da kyau ba za su taba cewa wai ka bar musulunci ka dawo bai yahude ba dama shi bai yahude baya wa'azi a shiga addinin shi baka taba ganin bai yahude yana wa'azi a shigo addinin shi ba in ka zo ma ba za su karbe ka ba e kware da gaske ba a shiga addinin su wanda yake kiran a shiga addinin shi ne banasare ke yasa lokacin colonial era ke yasa dukkanin abun na tafiya ne da tallan christianity da missionaries tare suke tafiya wannan ne illa a kasashen yan uwan mu yarbawa yanzu kristanci ya tasirin gaske ya kusan murkushe musulunci bayan musulunci ya shekaru ɗaruruka a wurin kafin ma turawa su zo 1848 christianity shigo badagri a 1848 a lokacin christianity farkon saukan shi a badagri aka gina coci na farko kenan to a lokacin musulunci ya fi shekaru 800 a iwo wanda yana cikin jihar Oyo a yanzu ina fata an gane to amma na addinin musulunci kudin da ake kashewa wanda ake dan a yake shi in ka dauki Afirka kawai abinda cocin Catholic suke kashewa a duk shekara ya fi bodar din Najeriya cocin Katolika na Vatican a shekara ɗaya suna kashe abinda ya fi bodar din Najeriya wajen tallan kristanci a Afirka amma ba a shiga an gane ko to da suke wannan suke ga ba zai yiwu ba sai kasance kana cikin musulunci kana rayuwa irin nasu mu'amala irin tasu kana kan wani tsari da system irin nasu kuma ka yadda wannan daidai ne to su aka sanya nasara kenan shi yasa tun ana gaya mana demokradiya larura ce har an zo an ce halal ce kun gane sharrin abu tun da malaman sunna suna larura ce Allah cikin su malam Mahmud Gumi akan wannan suka ce a shiga larura ce amma malaman yanzu su ba ma magana a shiga ne kawai halal ce kun gane wannan abin da kyau to shi kuma system din demokradiya system ne da bai dada addini ba kowane irin addini a ka'idar su da Washington shine dan adam a bar shi tsara wa kanshi abin da yake dace da shi hakko Allah na sama ba a cikin mu yake bai ba shi zai tsara mana ba su a tunanin su kenan yan Najeriya su ne yan Najeriya su tsara constitution din su su suka san matsalolin su Allah bai san matsalolin su ba larabawa ne su tsara nasu turawa ne indiyawa haka abin da yake kowa yayi nashi amma ce ga ni system guda daya wa system rabbani system ilahi kowa ya tafi aka suka ce wannan bai dace da dan adam ba to kaga yadda da wannan system din menene ku fada da kanku kafirci ne shi yasa al-hukmul wada'i an gane ku al-hukmul wada'i shine hukuncin da dan adam zai kirkiro ya ce akai zai tafi akai zai rayu abu ne da yake da hatsarin gaske idan ka mu'amalance shi akan larura iya gwargwadon laruran ka kuta amma in ka mu'amalance shi akan wannan shine daidai kuma shine ya dace shi ya kamata a yi to wallahi musuluncin kana cikin hatsari idan ba mu gaya kan mu wannan ba mun munafarci kanmu ko ba a taimaki tauhidi ba dan ana ruguza tauhidin mutane da wannan tsinan yadda demokradiya kai ta akan larura kuma ƙarya ce azzaluma ce munafuka ce to ka kuta amma ka ce ita ta dace da dan adam ita za ta kawo maka ci gaba har abada ba za ta kawo ci gaba ba kullum bala'i ne yau bayan ya fi na jiya na gobe kile fi ne wa Allah kiyaye to a takaice dai hatta tattabi'a millatahu system din gaba daya a cire Allah a cire manzo Allah a cire musulunci sai zama ko mu'amalan mu da juna ma an cire Allah a ciki kaga duk mu afka wannan babu kafin mu farga auren mu babu Allah a ciki kaga an zo amarya ta sa wedding gown fari kuma transparent ana ganin jikinta kuma ga iyaye suna zaune ta zo ta wuce ana tafawa anje angon ya sa suit misali ya rike hannunta ana ganin ba komai bane ba ana kida kuma ana rawa ana ganin daidai ne kaga mace yar shekara 60 ta zo tana rawa wa ana auren jikarta ko yarta kuma da maza a wurin balle kai ta wulin ya halatta mata su biki kun fanci na ban da kyau ga ababai da ake kawowa kala kala kuma an halatta su kaga tsiraici da badala a gidajen TV duka babu komai kowa ya shiru hatta tattabi'a millatahu shine ku koma kuna komai irin nasu rayuwa irin nasu mu'amala irin nasu kotuna irin nasu system din gwamnati irin tasu komai irin tasu an halatta riba yanzu riba an daina cewa ma haramun kin kace riba haramun ne ana ganin kai irin mugun bagirajen nan ne na zamanin ana maganar 21st century kana maganar riba haramun ne kun fice wannan abin da kyau kaga malami a jami'a yana fada da addini washi komare dan wahala wallahi wannan ba karamin masifa bane Allah ya ga mana tuntuni walan tadha anka lihudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu mutun ne fa professor ne aka samu matsala aka zo ana tattaunawa aka kasa fahimtar juna da shi aka delegating malamai su je su zauna da shi guda biyar aka sani a ciki muka je muka zauna ya sha boko ya koshi Hausa ne turanci biyu haka yake magana aka zo malam wani ya jawabi kawo aya kawo hadisi Ibnu Katsir ma ya ci tana kallon shi ya gama malam wani me zaka ce shi ma ya kawo wato da na kalli mudin professor nan sai na ga gaba ɗaya ma kawai ina ganin wannan sun san me suke kuwa nace ba za a fahimci juna da wannan mutumin ba suka gama aka ce ne jawabi me zan ci akai sai na karba nace to farauna godiya da wannan dama da ka ba mu na mu tattauna da kai sai na kawo masa nace shi yasa Abraham Lincoln ma yace kaza sai gyara zama wallahi sai gyara zama na kawo quotation na Abraham Lincoln na ga girgiza kai yes yes kwarai da gaske da na ga ya ainihin sake yanzu ya fara jin dadi nace musu Thomas Jefferson shi ma ga abun da yace nace yes Thomas Jefferson ce ka san shi nace na san shi malam wato daga wannan abubuwan kawai sai sake muna ta magana har ba a barorin ba sai da kai sulhu da shi ce ya irin wannan maganar nake so amma ba na fahimtar me suke cewa to kaga wannan shi kan ai hatta tattabi'a millatahum an riga an gama da shi to wannan ba alkhairi bane ba to kaga tunda daga nan sai muka yi canjin number da shi muka fara dan tattaunawa to a irin wannan na fara shigo masa da magana addini da hikima da siyasa amma ka zama sa kwatsam qala Allah qala rasulu ce wannan baka san me kake ba ya zauna a Rasha shekara 15 ya zauna a Faransa shekara ina ban labari ya karantar a London a makaranta kaza professor ne yayi tumbatsa da boko to walantar da anka le gudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu to wannan abu ya zama wajibi ne akan iyaye su sa ido kan yayan su ina fata an gane she yasa mai risala yace mafi alkhairin zuciya ita ce wanda alkhairi ya sore shiganta ai saurin ba yara tauhidi tun suna kanana a ba su qur'ani tun suna kanana ina fata an gane a nuna musu muhimmancin musulunci karka nuna masa cin exam na boko yafi muhimmanci kan karatun qur'ani da yawa daga cikin iyaye a yau za ka ga uba yana zana yaro ko yana masa fada saboda bai ci jarrabawa ba a first term ko second term ko wace ce amma bai damu da ya haddace sabbi ko bai haddace ba ya san a usulul salasa ko ba abin da ya dame shi wani yana da wani target yana so ya zama medical doctor ko engineer ko wane ne a Najeriya na dan wahala dan albashi ina fata an gane. A takaice dai shine dole ne mu tsaya mu san wannan musulunci wallahi shine gata mu. Ana yakabu dare da rana a social media, a gidajen TV, a siyasa, a komai, a sa maka ganin musuluncin na maci baye ne. Abu na karshe da zan tsaya akai, akwai daga cikin yan siyasar mu da yan boko mu da suke ganin cewa musulunci shi ya kawo mana ci baya arewa. An gane ko? Waɗanda yake ba musulmi ba sun ci gaba ne da sun aje musulunci. Wannan afkar din shi aka ba mutanen Masar da Syria da Lebanon da Tunisia suke irin wannan rayuwar da suke. Duk da an fara samun saukin abu, to sai ka ce da su, idan kun ce musulunci ne ke kawo ci baya, ka dauki dukkanin Latin America gaba ɗayan ta, 90% din su talakawa ne. Southern America, duk kasashen da ke yankin suna cikin masifan talauci irin namu. Kuma duk duniya babu inda ake da karancin musulunci kamar wurin. To me ka musu ci baya? Ban gane ku kun gane ba. Wurin ne inda babu, zaka je jiha gaba ɗaya ba musulmi, duk jihar gaba ɗaya. Sabanin Northern America, America da Canada misali, ko Europe. Amma waɗannan Southern America nan ne inda musulunci ke da karanci. Amma suna cikin tsananin talauci da masifa, sune suke shigowa Trump yana ci a kore su. Kun gane ko? Su kullun Trump yake kora saboda talauci da abu. To waɗannan kuma ba musulunci suke ba. To su kuma me ya kawo musu musulunci? A talauci. To kasancewa Saudi Arabia da suka ci gaba, Christianity ne kawo musu ko kafirci? Musulunci suka rike. Kun gano wannan abin da kyau? To daga nan zaka gane cewa shi musulunci ba ana yin shi bane dan a samu kuɗi. Ana yin shi ne dan a samu aljanna. In ka gane wannan ka huta. Musulunci ba kana yin shi bane dan a biya ka anan. Kana yin shi ne dan a biya ka a can. To kana gane wannan babu wani rudanin da za a kawo maka. A cikin kana so ka ci gaba sai ka bar musulunci. To a lokacin ne ko za ka ƙara tabewa Allah ya kiyaye. Walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kul Allah ce inna hudallahi huwal huda. Hudallahi shiriyan Allah huwal huda ita ce shiriya. Sai malaman larabci suka ce me yasa aka ce huwal huda ba ce ba kul inna hudallahi huwa hudan. Ta aka ce huwal huda aka kawo alifun da lamun aka sha ma'arifa suka ce dan a tabbatar maka babu wani shiriya in ba wannan ba. Kaman shiriyan sananne ne ma a wurin kowa kawai sai wanda yake. Ina fata an gane shine ali amfanin kawo lamul ma'arifa kul inna hudallahi kace da su shiriyan Allah huwal huda ita ce shiriya wala in tabata ahwa'ahum idan ka bi soyayyen zukatan su ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da ya zo maka na musulunci haka wasu malami suka fasara al-ilmu suka ce al-islam wasu malami suka ce al-ilmu al-hujaj wal barahin bayan ilimi da hujjoji sun zo maka amma duk da haka ka bi son zuciyar yahudawa da ainihin nasara da mulhidai masu fada da Allah da banzo malaka min Allah min waliy ka kwana da sanin ranar gobe kiyama baka da wani majibincin al'amari babu wanda zai tibinci lamarinka wala nasirin baka da mataimakin da zai taimake ka ranar gobe kiyama duniya da lahira ka taba kenan malaka min Allah min waliy baka da wani waliyi majibincin al'amari wala nasir baka da kuma taimaki wanda zai taimake ka in ba Allah ba sai Allah ya ce
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
الله شاء الذين آتيناهم الكتاب وأننا مقبس للكتاب wasu malamai suka ce waɗanda aka ba su littafi ne su ne Yahudu da Nasara wasu malamai suka ce su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wasu malamai suka ce gaba ɗaya kawai ake nufi ana nufin Yahudu da Nasara waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda muka ba su littafi yatlunahu kuma suke karanta shi haqqa tilawatihi haƙiƙanin karanta shi karantawa irin yadda ta dace a karanta shi shine haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi waɗannan sune suka yi imani da littafi wasu malamai suka ce a yatlunahu dinnan ai suke bin shi haka tilawati haqiqanin bi damin kalman talayatulu a larabci ma'ana biyu yake dauka yana daukan karantawa yana daukan bi shi yasa Allah innal ladina yatluna kitaballahi wa aqamus salata kaga nan talatin na karatu ne da yace kitaballahi amma da Allah ce wa shamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wannan bi kuma ake nufi ba karantawa ba to sai aka ce talayatulu anan sai mu dauki duka biyu yatulunahu suke karanta shi kuma suke bin shi haqqa tilawatihi haqiqanin karanta shi kuma haqiqanin bi irin yanda ya dace ulaika yu'minuna bi wadannan su suka imani da shi ba kawai ruwan tilawon ba kana aiki da tilawon da kake ce sai wani ce rubba qari'in wal qur'anu yal'an saboda dama akwai qari'i ala ramma ne hafizi kuma qur'ani na tsine mishi albarka dan yana karanta qur'anin baya aiki da abin da ke cikin shi ke sa ba ruwan tilawa ake so ba ruwan aiki aka fi bukata Allah ya fi son aiki akan surutu ina fata an gane idan kana karatu ba aiki ya zama surutu kenan aka karanta kuma kai aiki da shi ke sa sayyidina Umar dan Khattab Allah kara masa yadda yake cewa yatulunahu haqqa tilawatihi su ne waɗanda in suna karatun da sun zo ayin da take magana aljanna suna roƙon Allah ya ba mu aljanna in sun zo ayin da take magana azaba ko su ga Allah ya tsaye da su daga wannan azaba wani daga cikin ainihin sahabbai Abdullah bin Abbas Allah ta'ala ya kara masa yadda an roto daga wajin shi ta hanyar Abu Malik kamar da Imam Suddi yake cewa Abdullah bin Abbas yake cewa ai yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu suna karanta Qur'ani suna halalta duk abinda Qur'ani ya halalta suna kuma haramta duk abinda al-Qur'ani din ya haramta yace wannan shine haqiqanin yatuluna haqqa talawati Allah ya ce wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce da al-Qur'ani fa ulaika humul khasirun lalle irin waɗannan ka sune suka yi hasara a nan gidan duniya suka yi hasara kuma ranar gobe kiyama yasa Allah ya zargi Yahudawa yake cewa law annahum aqamut tawrata wal injila dakhalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhu ummatun muqtasida wa kathiru minhum fasiqun haka ne ko ko sama ya malu ne sai ma ya malu kaga walau annahum aqamut tawrata ina ma da a ce sun tsaye da attaura kaga aqamu din na ayu su karanta su yi aiki da shi kenan ba tsayarwa ne aka fa attaura ba aqamu tawrata su tsaye da attaura din su karanta kuma su yi imani da shi wannan shine haƙiƙanin abin da Allah ke bukata da sun yi haka din da aka lumi fawqihim wa min tahti arjulihim Allah da musu ruwan albarka daga sama su ci ya musu ruwan albarka kuma daga cikin ƙasa su ci yasa babu abin da ke bada albarka sama da bin Allah Allah kadai zaka bi ka samu albarka duniya da lahira duk wani abu sabanin wannan wallahi tasuniya ce Allah ce qul ya ahlal kitabi lasum ala shay'in hatta tuqimut tawrata wal injila wama unzila ilaykum min rabbikum ya ku ahlal kitab lasum ala shay'in ba akan komai kuke ba face bata hatta tuqimut tawra har sai in kun tsaya da tawra kun yi aiki da shi kun bi abin da Allah ya ce a aikata a cikin at-tawra shi yasa mu ma a yau ba ma kan komai na shari'a sai mun bi al-qur'ani sai mun bi hadisi mun bi abin da annabi ya zo da shi bisa fahimtar magabata na kware duk wani abu sabanin wannan tasuniya ne karka bi malam wane karka bi shehu wane a tambaye shi haka yake a sunna abin da muka rasa kenan haka abin yake a sunna ko da yanzu wannan fahimtar ka ce ko son zuciyanka ne ko kuma wannan matsayi ne da kungiyarka ta dauka ko kuma a garin ku suke kai to in akai wannan shine za a zauna lafiya kuma shine maganin duk wani sabani sai Allah ya ce ni
ya bani إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون
kafin mu shiga ƙarshen wannan ayan da muka gama da Allah ya ce man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wannan yana daga cikin hujjin da malami suke bayarwa, duk wanda bai mutu a musulunci ba to kar ka nema masa wata uzuri, kai dai ka jafa ki kai shiru, amma kar ka ce wai zai iya samu aljanna. Kun fahimci abin da kyau? Wannan dumi yana alaka da aqida, yana alaka da tauhidi. Sai mun samu kanmu a cikin jarrabawa. A lokacin da Nelson Mandela ya mutu, an samu daga cikin musulmai da suka ce dan aljanna ne. Sai da yayi kishin bakaki a South Africa, yayi fighting for bakaki. Kun fahimci abin da kyau? Haka lokacin da Queen ta mutu, Elizabeth, an samu musulmi da ya rubutu a Najeriya ce yar aljanna ce. Hada kawo dalilan shi Queen tana aljanna. Akwai wanda ya fito a Facebook ya rantsuwa wallahi yayi mafarkiya ga Queen ta shiga aljanna. To kaga wannan yana alaka da aqida, abunda kai kai imani da shi, kuma akai ya kamata ka rayu, kuma akai ya kamata ka roki Allah ka mutu. Wa man yakfur bihi, duk wanda ya kafirce wa annabi, ya kafirce wa Qur'ani, fa ulaika humul khasirun. Kun fahimci abin da kyau? Ya tabbata cikin hadisi ingantacce a cikin kitabul iman na Sahih Muslim, annabi yake faɗa cikin wannan hadisi, wallazi nafsi biyadihi, annabi sai da rantsuwa, wanda ba mu bukata annabi ya rantsa idan zai ba mu labari kowanne iri ne. Ke sanu daga cikin kafurai ya je yana karanto ayoyi suratul Zariyat tun daga farkon sura, shi ba musulmi bane amma yana fahimtar larabci, cikakken balarabe ne, yana bishi wadhariyati zarwa falhan, yana tabishi ichi fa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiquna, yace bai kamata Allah ya rantsa ba. Kun fahimci magana? Allah ce fa rabbis samai, Allah ne ce yana rantsuwa da ubangijin sama, innahu la haqqun, tabbas wannan gaskiya ne, yace bai kamata Allah ya rantsa ba. Shi kafiri ne, yace wallahi duk abin da ya ji mai ya yadda da shi gaskiya ne, dalilin musulunci shi kenan. Yace bayan wannan zubin zancen kuma Allah na rantsuwa, yace wallahi ya musulunta, yace Allah ya daina rantsewa, kawai abun gaskiya ne. To annabi yace fa rabbis samai wallazi nafsi biyadihi, yace na rantse da wanda rai na ke hannu shi, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma, babu wani daya daga cikin wannan al'umma da aka turo ni zuwa gare ta, kuma Allah yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira walakin akthara an-nasi la ya'lamun, ba mu aiko ka mufaci zuwa ga duk duniya gaba daya, kafatan linnasi, zuwa ga dukkan mutane gaba daya, bashiran wa nadhira, to sai ya ce na rantsa da wanda ne nake hannu shi, babu wani ɗaya daga cikin wannan al'umma, yahudiyyun wala nasrani, ba yahude ne ko ba nasari, kaga sune suke da addini samawi, su suke da littafin da Allah ya aiko, da maguzawa da kowa, da balarabe da bature da baindiya da dan afirka da kowaye, ba wanda zai ji abinda nazo da shi thumma la yu'minu bi, sannan ya koma ga Allah bai imani da ni ba illa da khalanna, fatin sai ya shiga wuta. Wannan aqida ce, kar kai shakkanta a ko'ina, wannan ita ce aqidar mu, ita ce identity mu, da ita muke so a san mu, da ita muke fatan mu mutu, dan babin aqida babu mujamala a cikin shi, ba compromise a babin aqida, amma babin mu'amala ana compromise dan a zauna lafiya a mu'amala, wannan babu laifi, amma abin da shafi tauhidi to babu compromise a wurin. Lakum dinukum waliy din, ban ce ka shiga addini na dole ba, amma dai ka san ga yanda nake. Kun fahimci abin da kyau? Shi yasa Allah ce man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Allah ce ya bani Isra'ila, ya ku yayin annabi Yaqub, banu Isra'il, wanda mun sha faɗa a majalisin nan a lokuta daban-daban, kalman Isra shine Allahu, a shine abdu afwan, ilu shine Allahu a yaren Yahudanci, Isra'il ana nufin Abdullahi, to wannan suna ne kuma na annabi Yaqub. Ke yasa Allah ke cewa ainihin kullu ta'ami kana hillal li bani Isra'il la ma harrama Isra'il ay la ma harrama Yaqub ala nafsihi min qabl an tunzala at-taura. Allah ce ya ku yayin annabi Yaqub, saboda suna jinginwa ne zuwa ga gidan annabi Yaqub. Ke yasa wani yake cewa su Yahudawa bai kamata ma su yi rigima da musulunci ba, saboda addinin musulunci addini ne da yake da ƴan uwantaka da su, kuma historically haka ne. Musulmai Larabawa da Yahuda ƴan bafanu ne, kun gano wannan abin da ke ƴan bafanu ne, kakan su duka Annabi Ibrahim ne. So Annabi Ismail shine kakan Qurayshawa, wanda Annabi Ishaq shine kakan Yahudawa. To kaga uban su daya, ya kamata a ce ai sun rungu musulmi sama da kowa dan addinin dan uwanmu ne wannan. Allah ci ya ku yayin Annabi Yaqub, uzkuru ni'mati allati anamta alaykum, kutina ni'mat da ne akan ku, ni'ma kala kala, wa anni faddadtukum ala alalami, na fifita ku akan talikai gaba daya daga cikin ni'man da Allah ya yi wa ainihin Yahudawa. Yace iz ja'ala fikum anbiya wa ja'ala fikum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan min alalami, na sanya annabawa a cikin ku, ba ku ta kabila a tarihin duniya da Allah ya sanya annabawa da yawa a cikin kaman Yahudawa. Wa ataakum mulukan, ga sarakuna, daga manya-manyan sarakuna a tarihin musulunci Yahudawa ne. Kaga ba taba sarki a tarihin duniya ba tun daga Annabi Adam, kuma har a tashi duniya irin Annabi Suleiman bai gude ne gaba da baya, babu mis. Kaga duk wannan ni'ima ce Allah ya musu, ya ba su ilimi, ya ba su dukiya, ya ba su annabawa, ya ba su power, komai ya ba su, kuma har yau haka su so suke juye duniya. Duk arzikin duniya kashi 80 cikin 100 a hannun su yi, su suke da bankin duniya, su suke da America, su suke juye UK, su suke juye kowa, duk hayane da ake ƙarya ce, saboda economic din duniya na hannun su, tattalin arzikin duniya a hannun su yake, sannan haka ainihin karfin soja da su suke controlling dukkanin kamfanonin makamai na duniya. Kamfanin makamai America babba nasu ne. To shi ta sai tsakaninka da su sai Allah ya isa, kana jin mai karfi sai Allah ya isa, to bai Yahude kenan. To Allah yake cewa ya fifita su akan talikai, amma na fifitawa ta duniya kenan a yanzu. Kar ka dauka sun fika falala har aure, a sun fika falala dai a duniyance sun fika karfi, amma kafi su falala a wurin Allah, dan me kana da la ilaha illallah, kana da annabi da qur'ani da hadisi. To shi yasa karka ce wa anni faddatukum alal alamin, akan komai ba haka ake nufi ba a wannan, a duniyance ake nufi. Wattaqu yawman, Allah ce ku ji tsoron wani irin yini, la tajzi nafsun an nafsin shay'an, a wannan yini babu wata rai da za ta ainihin isar wa wata rai a kowace irin bukata, ba za ka shiga azaba ba a ce ga wata rai za ta tumbuke ka daga cikin wannan azaba. Yace la tajzi nafsun an nafsin shay'an litaqalil, komai kankantan wannan abu, ya kawo shi da nakira, komai kankantan gudunmuwa ranan gobe kiyama, ba wanda zai taimaka maka da shi, da ba zai taimaki uba ba, uba ba zai taimaki da ba, miji da mata kowa ta kan shi. Yawma firru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, saboda me li kulli imrin minhum yawma idhin sha'anun yughnihi. To shine Allah yake cewa ku ji tsoron wannan yini, wala yuqbalu minha adlun, sannan ba a karban fansa, ba za ka zo ka ce ba a taimaka a baka fansan wani a fidda shi daga wuta, ba a wannan a lahira. Wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha shafa'atun, haka ceto ba ta amfani a wannan rana, kowace irin ceto ba za ta yi amfani ba. Dan magana game da ceto, abin da ke sa a yi ceto ababe ne guda biyu. Abu na farko, Allah ya bada izinin a yi ceto, ina fata an gane. Abu na biyu kuma, wanda za a ceton ya mutu akan tauhidi ko da yana sabon Allah, ka san wannan abin da kyau. Idan aikin sabonka ne kai ka wuta, ceton Annabi zai fidda ka, ko ceton Allah da kanshi subhanahu wataala, dan Allah ya ce shi ma zai yi ceto. Idan ya ba Annabi dama ne ya ceto da sauran annabawa da salihan bayi, ya zama kowa ya gama, Allah ya ce saura arhamur rahimina. To a lokacin Allah zai ce duk wanda yake cikin wuta, inda yana da tauhidi daidai da ƙwayan zarra a fidda shi da rahaman Ubangiji subhanahu wataala, su ne karshen wanda za su fito daga gidan wuta. Allah sa ba ma ciki,
amin.
An gane ku, aljanna ka shiga a karon fari, alhaji shi ne magana, amma zuwa remedial a wuta Allah ya yi. Yawwa, in baka samu level 1 ba ai baka samu daren entry ba level 2 to ka samu level 1 amma kai remedial ba aljanna ba ina fata an gane Allah yace wala tanfa shafa'atun ceto baya amfani to kar ka yadda wani yaudare ka wanda ya cece ka ranar gobe kiyama wallahi ƙarya ne business ne kawai inda zai iya ceton ka bai kamata ma ya mutu a lokacin da ya mutu ba kun fahimci abin da kyau wanda aka ce zai yi ceton wanda yake da riga mai aljuhu 70,000 da har zai ceto da gaske bai kamata ya mutu a London ba a asibitin London ya kamata ya dawo garin su ya rusa a masallaci ban gane ko kun gane ba dan an ce zai yi ceto aljihun shi 70,000 ne kowane aljihu ɗaya zai dau mutum 70,000 yace ta amma bai shi sun fi haka yawa dan 70,000 nawa ne kun gane ko to inda a ce har yana da wannan matsayi ko kuma matsalan wani su mugulin din su zai ya sa su aljihu sai ya wuce Allah ma bai sani ba da mala'iku ke sa kai duk abin da zaka yi zai shigar da kai aljanna to inda da gaske yana da wannan damar bai kamata je London ya mutu a asibiti ba ina fata kun gane dan nan Afirka ne makwabtan mu yamma yamman nan cewa ka tsallaka to inda da gaske ne ya kamata ya dawo ya mutu a garin su a masallacin kofar gidan shi dan shi ne falala ko ba haka ba yamma mutu yana sujjera ko yana ruku ko yana karatun Qur'ani ko ana zikiri amma sai je mutu a hannun turawa ba yana nufin duk wanda ya mutu a can dan wuta bane ba a ina ba ku misali ne in har yana da wannan matsayin ya kamata ya san ma zai mutu kun gane abin da kyau yace a dawo da ni na mutu ina sallah ko na mutu ina zikiri ko na mutu ina karatun Qur'ani amma bai kamata yaje ce mutu kuma yace zai cece kuma ka yadda ba wannan ba gaskiya bane ba Allah yace wala hum yusaruna ba kuma za a taimake su ba ranar gobe kiyama babu mai taimako in ba Allah ba ina ganin ya kamata mu tsaya sauran bayanai kuma sai Allah ya kawo ni sati insha Allah abin da muka karanta na daidai Allah ba mu lada inda muka yi kuskure kuma Allah mana afuwa subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته